بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da daidai da 3 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 22 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na 96 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdulkarim Zaid. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, kamar yadda muka bayyana a jiya, mun daɗe da fara karatun wannan littafi tun kusan shekaru 2 ko 3 da suka wuce, ma'ana tun kafin mu tare a cikin wannan sabuwar makaranta ta mu ta Darul Hadis. Wannan littafi yana tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne, tarihi mai albarka, tarihi ingantacce daga maɓuɓɓuga wadda take tatacciya, ita ce Alƙur'ani da ingantattun hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kyawawan fassarori daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, da kuma ƙoƙarin alaƙanta rayuwarka ta musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'ana babu yadda kai musulmi za ka wadatu daga yadda rayuwar manzon Allah take, saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa imaninka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da koyi da shi, da biyayya gare shi, da saurara mishi, da haskakuwa da hasken ainihin al'amuran da ya zo da suna alheri. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira, wanda duk yake imani da Allah yake fatan ya isa lahira lafiya kalau, to kyakkyawan koyi ya tabbata gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanda biyu yake tuna Allah yake cikin taitayin shi, to ya san cewa Allah ya yi mishi bayyana ya turo fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. A gargashin wannan jama'a, muna karanta wannan littafi ne a matsayin tabbatar da wata al'ada ta gari wadda ainihin iyayenmu da kakanninmu malaman kirki, malaman ahlus sunna a ƙasar nan suka tabbatar mana fiye da shekaru 500 da ta gabata. Su malam Muhammad Magili da 'ya'yan shi da almajiran shi waɗanda su suka tsara ire-iren waɗannan darussa na tafsirin watan azumi da kuma ainihin karanta tarihin fiyayyen halitta, imma da hantsi, imma da la'asar, imma da daddare, ba don komai ba ga azumi a bakinka, ga kuma ainihin tarihin fiyayyen halitta kana ji, imaninka yana ƙara haske, yana ƙara ɗaukaka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan littafi yana ɗaya daga cikin tafai mafi inganci da aka rubuta dangane da fagen tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma ƙoƙarin fitar maka da darussa da abubuwan kwaikwayo da ke cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan jama'a ba su manta ba, karatu yayi karatu har inda muka kawo al-mabhas al-awwal fiqh sira fi awwal a'mal ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da wusulihi ila al-madina. Annabi ya iso Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadannan ayyuka ne manzon Allah ya fara bayyana muhimmanci isowar shi Madina. Muka ji cewa aikin farko shine bina'ul masjid, gina masallaci. Masallaci wurin ibada ce, masallaci wuri ne na ainihin taron musulmi, wurin sabar da zumunci ne, masallaci makaranta ce, masallaci kotu ce, masallaci wurin ɗaura aure ne. Duk buƙatun musulmi baki ɗayansu sun tattaru a ainihin masallaci, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da muhimmancin samar da masallaci, sai da masallaci ya samu tukuna sannan ya gina gida, daga bayan sa aka je aka ainihin kawo iyalan shi. mun karanta wannan tarihi kamar yadda ainihin ya gabata a baya insha Allahu ta'ala. Abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada muhimmanci shine hada kai tsakanin musulmi, musamman waɗanda suke da bambancin ƙabilu, kamar yadda Bahaushe yake kallon Bawarabe, Inyamuri yake kallon Banije, Bafulatani yake kallon Basakkwace, to haka waɗannan Ansarawa fa da Muhajirai suke kallon junansu. Kar ku ga cewa wai Larabawa ne gaba ɗaya, amma duk da haka kowa yana kallon kanshi a matsayin Balarabe ne, wata ƙabila, kamar yadda Basakkwace yake kallon Bakatsi ne, wani mutum ne daban ba irin shi ba, Bazazzagi yake kallon Bakano wani mutum ne daban ba irin shi ba, a halin Hausa suke yi. To irin wannan gani wani lokaci yakan haifar da ƙabilanci, yakan haifar da reni, yakan haifar da rikici. To sai Annabi ya marmara sai ya haɗe su a matsayin ƴan uwa a cikin imani da Allah. To imani da Allah ya mamaye ƙabilanci, ya mamaye ganin nafuwa ne, ni mai kaza ne, ni asali na kaza ne, ni wane ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi marmara, ya yi wannan ainihin haɗin kai tsakanin ainihin Ansarawa da Muhajirai. Amma wani abin sha'awa, Abubakar shi an haɗa uhuwar shi ne da Umar, ba haɗa ƴan uwantakar Abubakar da wani mutumin Madina ba, Umar ma ba haɗa shi da wani mutumin Madina ba, saboda dama asalin ƴan uwantakar za ta taso ne sakamakon wane yana da buƙatar wane, ko wane yana da buƙatar wane, musamman buƙata ta taimakawa game da al'amuran yau da kullum. Abubakar da Umar sun iya wadatar ma da junansu. Wannan shine abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ƙoƙarin samarwa tsakanin waɗannan musulmi. Salifan abu na uku shine mu'ahadatul yahud. Annabi ya iso gari a matsayin shi na shugaban muminai, tare da tarin muminai daga cikin sahabbai, Ansarawa da Muhajirai. Yanzu za su zauna a cikin wani gari wanda yake cike da Yahudawa, Yahudawa kuma mutane ne masu makirci, suna yin makirci game da addini, suna yin makirci game da siyasa, suna yin makirci game da rayuwa, suna yin makirci game da tattali. To dama waɗannan ɓangarori guda uku, duk wanda ya tare maka su, to ya ainihin tare maka rayuwa, wanda biyu rikita maka su, to gaba ɗaya ya rikita rayuwarka, shine addini wato ibada. Yahudawa suna makirci dangane da ibada, suna zuwa an Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi, sai su rinka kawo tambayoyi na shirme don su ainihin lalatar da tunanin karatun da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Misali, ina Annabi ya wa'azi kamar awanni, Yahudawa suka fahimci, sahabbai sun fahimci wa'azin nan, sai a turo wani sai zo sai ya tambaya ta shirme amma ta lalata tunani, sai ce mishi, don Allah ko a cikin littafinka akwai aya wadda ta zo ta halatta shan kunun tsamiya? To a Qur'ani akwai wata aya ne da ta magana kunun tsamiya? Babu. To in Annabi ya ce babu, to masu rauni daga cikin muminai sai su fara tunanin, a'a, to lallai fa mun dade muna shan kunun tsamiya, yanzu ba aya kenan, to ina matsayin haka? To kaga gaba ɗayan wa'azin da aka yi ya watse ya tashi akan kunun tsamiya. Ko kun fahimta? Ba asali kunun tsamiya ne ake so a yi tambaya akai ba, a shi wa'azin ake so a kawar da hankalinsu su tashi akan tunanin da aka dora musu, an watsar da tunanin. Wannan makirci ne da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na daga cikin makircinsu a wajen ibada, idan mata suka fito sallar isha sai su rinka ainihin laɓewa a lunguna, suna fusge hijabinsu, suna yi musu isgilanci, duk wannan makirci ne a wajen ibada Yahudawa sun yi. Sannan Yahudawa suna ainihin neman su rikita wa musulmi game da tattalin rayuwa, sai a wayi gari azumi ya tsaya, abin duk da suka san cewa musulmi suke bukata da watan azumi, sai su yi marmara sai su fara kasuwancin abin, imma ranar azumi ya zo sai a nemi abin a rasa, ko kuma ga abin amma sai a wayi gari sun gabza mishi tsada. ko kuma sai su fito da shi dan kadan. Ni Yahuda suna wannan makircin. Na daga cikin makircin su a wajen shugabanci shine kokarin samar da munafiki irin Ubay dan Salul, wanda yake munafiki ne, ba musulmi bane, amma sai suka sa shi ya shiga addinin musulunci dan ya zo ya kawo annabi rudani a cikin harkar al'amari na shugabanci. Yahudawa suna da wannan. Na daga cikin makircin Yahudawa na wajen rayuwa shine kokarin gurbata tarbiyyar ƴaƴan musulmi. Kafin ku ankara yanzu ya kwana uku da fara azumi, Yahuda har sun kirkiro style ɗin irin rigunan da ƴaƴanku ƴan mata za su sa ranar sallah, amma kai baka sani ba, hatta kai telan da kake ɗinka kai ma baka sani ba. Sai dai kafin ka ankara sai kaga an ce bana ga irin ainihin siket ɗin da ƴan mata suke yayi da irin rigar da suke yayi, sai ka ganshi wani irin tsukakken siket ne da wata irin dafaffiyar riga da makamantan haka. Sun zauna kafin ku faɗaka ku ne telolin, ku ne ke siyar da atamfar, ku ne ke kaza, amma har sun riga sun tsara. Don haka sai a waye gari ranar sallah sai a ga ƴaƴanku sun sanya wasu irin tufafi, sai a yi tunanin yaushe wannan rigar ta fito, yaushe irin wannan style ɗin ya fito. Suna ƙoƙarin su ɓata social aspects of life, suturarku, tattalinku, ibadarku, duk za su yi ƙoƙarin samar muku da ire-iren waɗannan. To da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi na ƙwararre kuma gogaggen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, da ya hasaso cewa to yanzu za a yi fama da wasu irin kafirai ne ba irin waɗanda aka yi fama da su a Makka ba. Kafiran Makka baƙaƙen maguzawa ne, wanda guda ɗaya sai ya sha tulu biyar na giya, in aka zo ya ta ashariya, iya abin da ya sani shi ne in an taɓa shi a shar ya yi duka ya yi barazana zai kifin kai, bai iya wani makirci ba shi. To amma waɗannan ba duka suke ba, ba zagi suke ba, za su je su ƙullo ƙullon liyani. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa sai ya tabbatar da to yanzu ana so a samar da ƙasa wadda yake mutanen nan tun da mun same su ɗan gari ne, ba za mu iya kora su ba. Mu kuma tun da ɗan gari suka shigo da mu ba za su iya koran mu ba. To yanzu zama tsakaninmu da su ya zama dole kenan. To dole a zo a samar da wata yarjejeniya da wata tabbataccen tsari wanda zai ba da damar su su zauna su yi addininsu su yi rayuwarsu, mu mu zauna mu yi addininmu mu yi rayuwarmu, amma sannu ne muna taka tsantsan game da su. Wannan ita ce irin contemporary Madina, wato Madina wadda take cike da yamutsi na ƙabilu. Su kansu musulmi ba ƙabila ɗaya ba ne, su kansu Yahudawa ba ƙabila ɗaya ba ne. To sa'an nan ka tattara musulmi da suke mabambantan ƙabilu, kaga dai a cikin musulmi akwai Qurayshawa, su ne fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akwai Ansarawa, su ne su Ubadat ibn Samit, a cikin musulmi akwai Dausawa, su ne su Abu Musa al-Ash'ari da Abu Ayyuba da su Abu Huraira da su Tufail. Waɗannan Dausawa ne, waɗancan Ansarawa, waɗannan Qurayshawa. To dawo cikin Qurayshawa, Qurayshancin annabi ba irin shi ɗaya da na Abubakar ba, Qurayshancin Abubakar ba irin shi ɗaya da na Umar ba, na Umar ba irin shi ɗaya da na Usman ba. Annabi ba Qurayshi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Hashimi ba Hashime ne, Abubakar ba Qurayshi ne amma ba Taime ne, Umar ba Qurayshi ne amma ba Adawi ne, Usman ba Qurayshi ne amma Amawi ne. To me kake tunani? Idan ka dawo cikin Ansarawa za ka samu ainihin Anas ɗan Malik, za ka same shi Khazraji ne, Jabir ɗan Abdullah za ka same shi Khazraji ne, Ubadat ɗan Samit za ka same shi Khazraji ko kuma Ausi, kaga su ma ba ɗaya ba ne. in ka dawo cikin dausawa Abu Musa al-Ash'ari Badawsi ne amma Ash'ari Abu Huraira Badawsi ne shi kuma ba Ash'ari bane ma'ana a cikin musulmi kabilu ne mabambanta a cikin yahudawa kabilu ne mabambanta kaga kowanne in ka dawo zaka same su suna da wani bambanci a cikin su sannan kuma in ka hade su zaka ga suna da bambance-bambance idan kuka dubi yadda wannan tarihin yake yayi kama da yadda Najeriya take tun ranar farko da aka samar da constitutional amalgamation wato tun ranar farko da aka jawo arewacin Najeriya aka hade ta da kudancin Najeriya kudu maso kudu south south kudu maso gabas south east kudu maso yamma kudu maso gabas kasashen Niger Deltas kudu maso kudu kasashen Yamurai kudu maso yamma kasashen Yarabawa arewa maso yamma a inda zage-zage da Kanawa da Katsinawa suke arewa maso yamma a inda Sakkwatawa suke ina fata an gane sai kuma kudu a arewa maso gabas a inda Bari-Bari da Fulani da wasu kananan kabilu suke me kake tunani in ka auna sai ka ga abin ya so yayi kama a daidai lokacin da bangaren arewa musulmi suna da yawa to a cikinsu akwai masu bautar gunki da yawa zuwan turawa sai ya samar da tsirarin kiristoci a wannan yankin wanda kafin zuwan bature babu kirista ko ɗaya a yankin arewa a kudu sai ya zama akwai kabilu mabambanta sannan mafi yawancinsu maguzawa ne ɗan kaɗan daga cikinsu ne suke bin addinin musulunci daga tsakanin jihohin Lagos zuwa Ibadan zuwa ainihin wasu yankuna kaɗan na ƙasashen Yarabawa kaɗan ne suke cikin addinin musulunci wanda daular Usmaniya da daular Songhai ta yi tasiri a kansu da tafiya ta yi tafiya kiristanci ya shigo mafi yawancinsu sai suka shiga cikin addinin kiristanci amma kuma suna cuɗanya da al'adunsu da ainihin aƙidojinsu na maguzanci haka Najeriya take sannan kuma ka ji yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu Madina ashe idan da gaske mu musulmin Najeriya za mu tsaya mu darasci wannan babi to zai taimaka mana wajen mu ga za mu iya zama a ƙasa irin wannan wadda muka samu kanmu duk da wannan hargitsin da take da shi to wannan yana daga cikin fa'idar karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka samu kowane ɓangare na tarihin Annabi alheri ne don haka da Annabi ya zo abu na uku da ya yi sallallahu alaihi wa sallama shi ne mu'ahadatul yahud yarjejeniya da yahudawa wadda wannan yarjejeniyar ita ta samar da rubuta wani tsarin mulki wanda ainihin aka kira shi constitution ko wasiƙa ko kuma ainihin sunaye da zaka ji malamai sun ambata malam ya ce lamma wasala rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila almadina da manzon Allah ya isa madina wa fiha almuslimuna wal yahud a cikin ainihin wato yahuda madina akwai musulmi akwai kuma yahudawa wa ghayruhum da kuma waɗansu waɗanda ba musulmi ba ba kuma yahudawa ba akwai kiristoci akwai waɗanda suke bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar gunki akwai masu bautar taurari araba an yanzu mal alaqat sai manzon Allah ya so ya tsara alaka ta zamantakewa baina ahlil madina a tsakanin mutanen madina gaba daya wa baina huquqihim da kuma haƙoƙinsu wa wajibatuhum da kuma abubuwan da suka zama wajibi kowa a bashi na daraja da kuma haƙƙin rayuwa a matsayin shi na mutumin Madina ma'ana yanzu Madina gaba ɗaya ta haɗa su amma kuma ba addinan su ɗaya ba to sai ya zama su waɗancan Yahudawa ba su da ilimi na irin wannan tsarin kiristoci mushrikai ba su da ilimi na wannan tsarin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake aiki da wahayi shine ya ga cewa dole ne a samar da wani tsari haka al'amarin yake jama'a. A lokacin baya arna da ke kudancin kasar nan ta Najeriya ba su da wani tsari da suke gudanuwa a kai, suna tafiya ne kawai kowa yana zaman kanshi, ba su taɓa samun labarin wani tsari ba sai sakamakon ainihin zuwan Bature ko kuma sakamakon labarin tarihin addinin Musulunci da suke bi. Yaushe za ka haɗa da mutanen da kafin wannan lokaci suna da gwamnati wadda aka kafa ta shekara 130 da ta gabata kafin wannan lokacin, ba za ka haɗa su tare ba, mutanen da yake suna da komai. Misali, Bature ɗan aikin gwamnan Lugga daga garin Lakwaja ya zo zuwa Kano, da ya zo Kano zuwa masarautar Kano yana dab da zai shiga fadar sarkin Kano, sai ya ga wani mutum zaune daga kifi Bamte, amma mutumin ya shimfiɗa wasu takardu haka da ya rubutu a jiki, ya koma ya zauna yana jiran su bushe ya haɗa a beban shi. To Bature yana da karambanin tsiya da kuma hubbul ittila, son ya ga menene kaza, sai ya je ya samu mutumin nan, ashe alaramma ne mahabbacin Qur'ani, ya zauna ya rubuta alƙur'anin shi ne izu 60 da tawada a kan farar takarda, sai ya shashanya a rana yana jiran ya bushe ya sha iska ya haɗa a beban shi. Sai tambaya, menene wannan? Sai aka ce mishi Qur'ani ne. Babu ne yake me yake nufi? Sai aka ce littafi ne ya rubuta. Sai yace daga ina? Sai aka ce daga kan shi rubuta, da kawo rubuta. Yace wannan? Aka ce wannan ne ya rubuta wannan da kawo. Yace sai yace shikenan, sai noting, sai ya sa note. Ya je wurin sarkin Kano ya isar da sako daga gwamnan Lugga, sai barbaze koma Lakwaja. Yace waɗannan mutane suna da hadari in aka karantar da su ilimin boko, domin suna da wani ilimi wanda akwai wani da na ganshi da siffa ta bagidaje, amma ya rubuta wani katon littafi da ka, don haka a jinkirta. Shefa, a lokacin an taho ne wurin sarkin Kano ana son a yi shirin za a fara kawo karatun boko, sai aka ga cewa to waɗannan mutanen, mutumin da zai iya rubuta wannan da ka, to wannan ka haɗa mishi karatun boko, to zai zama matsala ga Turawa, don haka sai aka ce a jinkirta. Wannan yana daga cikin abin da ya sa aka bar mu a baya dangane da karatun boko. Idan kun fahimci wannan da kyau, ashe musulmi kafin Bature ya zo su suna da wani tsari tsararre, haka ne ko ba haka ba? Haka yake. Kafin Bature ya shigo Najeriya, Shehu Usmanu ɗan Sojo ya rubuta littafi wanda ya tsara gaba ɗayan yadda ake tsara gwamnati. Shehu Abdullahi Gwambiya ya haka, yaya za a tsara gwamnati, ma'aikatu, commissions, parastatals, yaya za a samar da hayaraki, shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, ministoci, permanent secretaries, directors, head of services da head of works, duka Malam Abdullahi Gwambiya ya yi wannan. Kaje ka karanta littafin Diya'ul Umara, kaje ka karanta littafin Diya'ul Hukam, kaje ka karanta littafin Diya'ul Siyasat, littafai ne akan siyasa da tsarin mulki da gudanarwa da komai, guda 17 Malam Abdullahi Gombe ya rubuta su shekara 200 da ta gabata. Don haka musulmi suna da ilimi na tsare-tsare da gudanarwa. A ƙarƙashin haka Annabi yana isowa Madina, sai ga cewa to ai marmaza a samar da wani tsari wanda zai zaunar da mutanen garin nan lafiya. To da wannan za ka gane duk mutumin da yake da manufa ta yaɗa addini, to yana son zaman lafiya a bisa tsari. Duk mutumin da kaji yana son tashin-tashina, wallahi ba shi da abin da yake so ya cimma ne, don haka ɗan a fasa ne kowa ya rasa. Annabi yana da manufa, Allah ne ya aiko shi ya zo ya isar da sako ga jama'a. Don me zai kawo hargitsi? Don me zai kawo tashin hankali? Hasali ma so yake a zo a samar da wani tsari wanda za a gudanu a kai. Malam sai yake cewa fa kataba kitaban bi hadha sha'an, sai Annabi ya rubuta littafi sukutin da guda a ƙarƙashin wannan tsari. Urfa fil masabir alqadima, a cikin tsofaffin littafai lissira na tarihi ana kiran wannan littafi bil kitab, da zaran an ce the book, littafi to da zaran an faɗi wannan a wurin malaman tarihi ana nufin wannan littafi da annabi ya rubuta a zuwan shi Madina aw sahifa ko kuma akan kira shi as-sahifa ina fata an gane ma'ana as-sahifa kamar ka ce article akan kira shi ainihin wa urifa inda al-mutaakhirina min kuttab as-sira sannan waɗanda suka zo malaman baya-baya daga cikin malaman tarihin annabi su kuma a wurinsu an san wannan littafi bid-dustur da ainihin constitution suna kiran shi constitution shi ne ma'anar dustur wato tsarin gudanarwa ko tsarin zamantakewa aw al-wasiqa ko kuma ana kiran shi wasiqa ay document ka ji sunayen da ake kiran shi in ma a kira shi as-sahifa article ko a kira shi al-wasiqa the document ko a kira shi al-kitab the book haka ko kuma ad-dustur the constitution annabi ya samar da wannan tsari warajja al-bahith fi sirati an-nabawiyya ad-dr akram al-umari wani babban malami mai bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai suna ad-dr akram duwa al-umari babban malami ne ya rasu shi ya graduating professor mafar zaharani mai littafin tadwini sunna da muke karanta a makarantar nan to malamin shi ne to wannan malami ya tabbatar da cewa anna hadhihi alwasiqa wannan tsarin gudanarwa wato tsarin mulki kutibat fi fatratayn zamaniyatayn mukhtalifatayn yace ba a lokaci ɗaya ne aka rubuta ba an rubuta first version sannan aka zo aka sake rubuta second version ko kuma ka kira shi amended version wato zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rubuta na farko da tafiya ta tafiya sai aka ga yanayi ya canza wasu abubuwa sun karu wasu abubuwa sun ragu sai aka zauna aka samar da amendment aka yi gyara aka tabbatar da kaza aka tabbatar da cewa kaza kuma ana buƙatar ainihin a ƙara shi ko abin nan ko kun fahimta jama'a haka ya faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu ga abinda professor Akram Diya al-Umar ya ce innal wasiqa fil asli ya ce shi wannan constitution da annabi ya fara rubutawa a asali wasiqa ta ne guda biyu ne ihdahuma ta ta'allaku bi muwada'ati yahudin na farko yana da alaka ne da wata yarjejeniya wadda aka yi da yahudawa kutibat qabla badrin wadda an rubuta ta ne kafin yakin badar awwala qudumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon isowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa thaniya ta ta'allaqu bi hilfil muhajirin wal ansar ta biyu kuma wato second amended version an rubuta ne yana da alaka da abokan zama da abokan ƙawanta wato hilf khulafa waɗanda aka yarjejeniya tsakaninsu da ansarawa da muhajirai wa tahdidi iltizamatihim da kuma iyakance dokokin da kowanne zai bi wa kutiba ba'da badrin waɗannan ainihin ko wannan constitution din sabo shi kuma an rubuta shi ne bayan badar lakin al-mu'arrikhina sai dai malaman tarihi jama'u bainal wasiqataini sun ainihin wato hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu wato tsakanin waɗannan constitutions guda biyu ko kun fahimta jama'a misali jama'a in Allah madaukakin sarki ya so zuwa gobe ko lokaci na gaba zan zo mana don na ɗauko shi banga inda na aje shi bane zan zo mana da new amended Nigerian constitution wanda an yi signing in January 2011 wato bara sabon tsarin mulki wanda yake shine yanzu ake akai to wanne ne na farko shine wanda aka rubuta a 1999 ina fata an gane wannan da aka rubuta a 1999 an rubuta shi ne lokacin sojoji a lokacin za a danka mulki a hannun farar hula da tafiya ta yi tafiya sai aka ga wasu abubuwa sun kai sun komo sai aka zauna sai aka yi gyara wani lokaci aka sake zama aka yi gyara to har zuwa gyara na ƙarshe da aka yi wanda yake shine January 19 2011. A yanzu haka sakamakon samun security challenges, matsalolin tsaro a kasar, yanzu manyan kasar suna ta tattaunawa akan aje a sake zama domin ainihin a samar da sabon tsarin mulki wanda ya dace. Kamar yadda na faɗi a wani lokaci a baya, matsalar mu daga arewa mu ne muke da matsala, domin mu ne muke tura ɗan majalisu waɗanda ba su dace da mu ba, ba su kuma cancanta su wakilce mu ba. Amma kudancin ƙasar nan, tun daga Yarabawa musulmi da Yarabawa kiristoci da Inyamurai da ɗan Niger Delta da kowa, suna turo irin mutanen da suka dace su wakilce su. Domin daga cikin mutanen da ke wakiltar su, za ka samu akwai ƴan boko, kuma akwai reverend fathers ko pastoci waɗanda yake sun san hakikanin addini da al'adun mutanen su. Don haka in sun je suna wakiltar addini da al'adun mutanen su, za ka je ka binciki ƴan majalisar mu, sai ka ga cewa mutum nawa ne daga cikin su suka san addinin su, mutum nawa ne daga cikin su suka ƙware game da sanin al'adun su, wai ma tukuna mutum nawa ne ya je majalisar a bisa ya samu kyakkyawar ƙuri'a ne ta yarjewa daga jama'ar shi. To yaushe kake tunanin idan za a samar da national issue, wata matsala da za a tattauna, zai dawo gida ya nemi shawara da mutane? Misali, yanzu kamar ni da irina, a bisa babi na adalci nake wannan maganar. Ya kamata ƴan majalisun mu na dokoki da na tarayya da na jihohi, lokaci zuwa lokaci su rinka zuwa suna zama da mu, suna neman shawara, suna jin menene ya kamata. Amma ba su taɓa yi ba. Amma sai lokacin zaɓe ya taho, sai su ruɗe, su rasa ina za su yi, waye zai taimake su ya kawo su wurin albani? Kullum tambayar da nake, shi fa albanin nan ba wani bane, an jima kaɗan za a gan shi ya hau mashin ya shiga cikin gari, an jima kaɗan za a gan shi ya sa tracksuit yana exercise, an jima kaɗan za a gan shi yana wasa da shi da yara, an jima kaɗan za a gan shi a cikin kasuwa. Amma ya za a ce distinguished senator zai zo wurin mutum irin wannan amma yana jin tsoro? Ya za a ce mutum governor yana jin tsoro? Ya za a ce shugaban ƙasa zai zo wurin wannan irin mutumin da yake gashi nan araha yana yawo amma kuma a ce yana jin tsoro? Ba za ka yi mamaki ba? Something must be wrong somewhere else. Akwai wata matsala. In ba haka ba, talaka mai faki ko mai sai da waina ko ƙosai ko mai gashin masara yana da access ga mutumin nan, zai iya haɗuwa da shi ya magana da shi, ya aka yi sanata ke jin tsoro? Sirrin shi ne, lokacin da ake buƙatar su zo mu zauna da su ba za su zo ba, sai lokacin da tasu buƙatar ta taso. Shi yasa sai su firgita. Za ku yi mamaki. Akwai lokacin da za a yi zaɓe. Sanata Ahmad Makarshi a tsorace ya zo gidana, ban san wannan bayanin ba sai ta hanyar yaran shi Tahir Umar. Ya ce ai a tsorace ya zo, yana ganin ma ba za a saurare shi ba. Me yasa? Saboda 2003 ya zo gidana har ƙofar gida. Na ce ba zan fito ba, kuma kada ya shigo gidana. Me yasa ne mishi haka? Saboda lokacin da muke buƙatar ya saurare mu, ba irin ƙasƙanci da wulaƙanci da ba mu shiga ba, tim ɗinmu ne na ƴan boko a Kaduna. Abinda muke so ya saurare mu lokacin rikicin shari'a ya taso, muna son ya ba mu audience me ke tattare da mu. Amma har ƙofar gidan gwamnati muka je, sai da muka yi awa biyar muna tsaye, amma aka ce ba za a samu ganin mu ba. Muka ce nevertheless, a sa mana rana. Aka ce a'a, ni haƙuri. Muka haƙura. Me kake tunani idan ni ɗan halal ne aka ce shi ya zo gidana yau, ya kamata in nuna mishi ni ma ba jaki ba ne, ba alade ba ne? Ni ma na iya fushi, kuma ina da ɗabi'a ba irin ta kare ba. To da al'amura suka rikice, sai ga shi 2011 ya taho. Muka ce shigo muka zauna. Bayan nan an yi zaɓe, an ce ya faɗi ya je kotu, kotu ta rulin ya samu. Masha Allah. ya kamata yanzu wasu matsaloli da ke tasowa a kasar ba sai ya sake dawowa a cikin gida na can ya zo muka zauna ya sake dawowa wata rana kusan tsakar dare 11 da rabi na dare muka sake zama a cikin makarantar nan a wani daki gashi nan to da sai a ce yanzu kuma wajen gudanarwa sai a zo da Allah to me za ku ba mu shawara game da kaza I'm a writer I'm an author I write internationally I publish ina rubuce-rubuce ina yadawa a internet ina rubutawa ina aika ina kaza da wani ne cewa ba mu zuwa gobe zan aiko mishi da sai in rubuta sai in bashi ba mu da zuwa tije tun da aka zabe shi ban taba ganin shi ba yara suka zo wurin nan suna neman admission muka aika mishi yazo har lokacin admission ne lapsing ya kasa zuwa sai na aiko wani yaro wanda shi kanshi bai san abin da zai iya cewa ba unfortunately wanda gurusa datti babawo to something haka duk suke ka gaya mana yaushe irin waɗannan mutanen misali tsakani da Allah kalima ta gaskiya da adalci suna da mutum a constituency su iri na wanda zai tara akalla mutum 100 ko mutum 50 ya ne musu maganganu irin wannan amma ba za su zo su zauna su ji menene tunanin shi menene ra'ayin shi sai lokacin zabe ya zo shi mutumin iri na ya kamata lokacin zaben su same shi yanda suke so bai kamata ba dan ba kare bane ta jaki bane to shi yasa muna nan kullun za mu zauna a gaban talabijin an sa AIT an sa Channel News ko NTA muna kallon from the reps from the senate sai kaga dan majalisar ku ya miƙe yana ta shirme shirman da yake da wazowa zauna kun ba shi shawara me yiwa ba ba irin haka zai gabatar da shi ba an yi dan majalisa a garin nan kowa ya san shi Abdulkadir Global ba a constituency shi nake ba labari ya samu a Abuja cewa ni dan Zaria ne har gida na yazo a bayan Eco Secretariat dake Asokoro idan abu ya tashi nema na yake hajaran majaran amma ba a constituency su nake ba je ka tambaye shi Abdulkadir Global me yasa an majalisar da za su yi haka ba ka je yanzu Faculty of Islamic Law a nan Congo akwai professors irin su Ibrahim Ahmad Aliyu akwai doctors irin su MB Osman akwai professors irin su Na'ia Sada waɗannan malamai ne na addini waɗannan ƴan boko ne me yasa kana sanata ba za ka je ka same su ka ce ga wata matsala ta taso don Allah ku ne malamai ku ne ƴan boko ku ke karantarwa ku haskaka mana me ya kamata mu je mu gabatar amma ɗan kudu sai ka ga ya miƙe da kwat ɗin shi a majalisa yana magana da confidence yana yana shafa ke abin da tilbin shi yana yana shafa kirjin shi don ya san me ya je ya zauna da manyan professors na constituency shi ya zauna da manyan reverend fathers ya je ya zauna da area boys ya zauna da women leaders ya zauna da women marketers ya zauna da kowaɗanne irin mutane don haka in ya zo sai ka ga cikin nishaɗi ya yi magana yana yana duba dokumen yana faɗin ya gaba yace wannan shi ne ra'ayin jama'a shi me yasa mutanen ba sa iya haka ba za ka iya ba kai kadai saboda cewa ku kai government for the people and by the people cewa ku kai gwamnatin ta mutane ce ba gwamnatin soja ba ce an zabe ka ka tafi da a sake ganin ka ba sai ranar dawowa sani shaba tunda muka zabe shi ya tafi majalisa a uwar daka na ake taron zaben shi a uwar dakan daki na ba a falo ba amma tun da aka zabe shi ya tafi reps da mu sake ganin shi ba sai kuma ran da ya fito takarar gwamna ni din ne nake magana ban sake ganin shi ban da sai ran da ya fito takarar gwamna amma a uwar daka na ake taro lokacin zaben shi akwai lokacin da Alhaji na Bakuri ya ɗibo mutanen PDP don girman Allah in saurare su ƙarfe nawa na dare ƙarfe uku na dare muna tare da Sha'ban a cikin uwa tsakana wani ba yadda bai buga ƙofa wani kaɗi amma da Sha'ban ɗin ya tafi ba mu sake ganin shi ba na ba kurin nan kuma a matsayin wa yake a wurina ma'ana ya cancanta mu saurare shi, amma tunda siyasa ce muka ki sauraren shi, wanda muka sauraren kuma da ya tafi ba mu sake ganin shi ba sai da zai wata takarar. Ku gaya mana waɗannan irin mutane ne muke da su, yaushe za su je su iya mana kyakkyawan wakilci? To shi yasa kuka ga in muka zo nan as a on media, in muka zo nan kan mimbari na Darul Hadith, sai mu faɗi komai kuma mu jefa ƙalubale. Shi yasa ka ji na yi maganganu, yanzu na ambaci sunana ba da reference, a kai wa kowa wanda bi yake da jawo ƙalubalanci magana. Zai iya ƙalubalantarta a wani masallaci, zai iya ƙalubalantarta a kotu, zai iya ƙalubalantarta a ko'ina. Shin abubuwan da aka faɗi ba haka ba ne? To ku gaya mana, dole ne ku rinƙa samun matsala. Kowa ya san lokacin da aka zo takara 2011 da gidan nan nawa da makarantar nan tawa, babu ɗan siyasan da bai zo ba, ba wanda bai aiko zai zo ba. Ya kowa ya aiko mutane kashi bakwai, so bakwai. Kai akwai wanda wasu commissioners nasu ɗaya daga cikin sunan shi Allah magani, ran ɗan saudar zaro ne baka tafi, ƙarfe 6 na asuba suna ƙofar makarantar nan ta, suka ce gwamna a turo su. Na ce a garin ko kwana? Suka ce a asubanci suka yi. Gwamna yana so in ba shi appointment ya zo. Na ce my gate is open, ƙofa ta a buɗe take, ya zo. Manajan ya aiko zai zo, bai samu zuwa ba, matar shi ta aiko za ta zo. Ya suka aiko? Abdullahi executive secretary, Abdullahi Mukhtar executive secretary na aikin hajji a lokacin na jihar Kaduna. Ba ta samu zuwa ba, shi ya ce zai zo ya wakilce su, muka ce ya zo. Amma yanzu ba, ba wanda muke gani. To me kuke tunani, idan lokacin zaɓe ya zo ba dole ne sai mu ɗaukar wa kanmu abin da muka shi ya dace da mu ba? Wannan shi ne gaskiyar lamari. Amma ba a rubuta constitution da ra'ayin ɗaiɗaikun mutane, kowa yana zuwa ya tara mutanen shi ne ya ji daga gare su. Wani lokaci da aka kira zama game da constitutional amendment, na fito wani gida nawa a Kaduna, sai muka haɗu da wani dattijo daga garin nan wanda ɗaya ne daga cikin tsoffin ministoci a lokacin Shagari. An zaɓe shi daga cikin waɗanda za a je zama domin gyaran tsarin mulki. Na haɗu da shi, na ce ranka ya daɗe, na ji sunanka ya fito cikin waɗanda za ku je gyaran tsarin mulki. Ya ce eh. Na ce to ranka ya daɗe, ka tara mutane masana a ƙasar Zazzau tunda za ka je wakiltar su, domin ka je ka wakilce su da ra'ayoyi irin nasu, malamai iri-iri, ƙungiyoyi ɗariƙu, ƴan boko masu ra'ayoyi daban-daban, ka tara su ka jima su, ka san me ce? Sai ce ƙwal ubanna. Sai ce wallahi yanzu da nake faɗi ne, ya ga cewa ya kamata ya haka. Sai na ce mishi to ya kamata kai gaggawa kai haka. Jama'a, su mutanen Kudu ba haka suke ba. Ana zuwa ana kiran town hall meeting ne, sai a je a tara mutanen gari a ji menene matsalolinku. Za su yi maganganu ne wanda kai mai ilimi za ka ce maganganu ne na wauta, amma a matsayinka na mai ilimi sai ka ciccire wasu abubuwa, sai kuma ka je ka samu sarakuna da hakimai, sai kuma ka je ka samu malamai, ka je ka samu ƴan ƙungiyoyi, ka je ka samu mutane iri-iri, to sai ka samar da wani document. Wannan document ɗin sai ka je sai ka tace shi, in ka je sai ka ce to kai ga muradu da kuke so a shigar cikin harkar tsarin mulki. Yanzu ana so ne fa a tabbatar, ko kuma an tabbatar da doka dangane da ta'addanci. Amma kaf lokacin da aka zo tattauna dokan nan, jama'a duk na zo ruwa ba a dubin malami wanda yake ɗan boko irin Muhammad ibn Usman, wanda yake yana da digiri 3 akan history, sarki ya tabbata ga Allah, ya haddace Qur'ani, sannan yana da PhD akan history. Amma ba a nemi irin shi a saka shi a cikin doka da za a bincika dangane da me, dangane da terrorism ba. Daga ƙarshe sai a zo a ce shi kanshi Muhammad Bura Usman ɗin terrorist ne. To me kake tunani? saboda haka gaskiya zan gaya muku ƴan arewa ku daina jin haushin arnan kudancin Najeriya. Idan ga waɗanda suke muku laifi babu kaman manyanku, su suna yi wa kansu abin da ya dace su yi ne, kuma ba ana yi muku abin da ya dace a yi muku ba, ba haka ba. Don haka a tsari idan za a rubuta constitution da yarjejeniyar zamantakewar jama'a masu bambancin ra'ayi, to gaskiya saboda Allah ana zuwa ne ana jiyo ra'ayoyi na ɓangarorin mutane daban-daban sai a tace, sannan sai su wakilai sai su tafi a matsayin sun tafi wakiltar al'ummarsu. Me kake tunani game da matan aure? Ana ƙirƙiro dokoki waɗanda suke shafar rayuwarsu. Child Rights Act, doka dangane da yara da suka so su ƙaƙaba mana a ƙasar nan, bata dace da al'adarmu ba, bata dace da addinanmu ba, amma suka so su ƙaƙaba mana ita, wadda in ta tabbata manufarta yaro zai iya tsallo rana tsaka ɗan shekara 9 ko 10 ya ce shi ba shi da sauran buƙatar uwarshi da ubanshi su ci gaba da zama a matsayin mata da miji, don haka yana so a raba su. Zai iya buga lambar waya toll number ce a America 999 suke bugawa, a nan Najeriya ma suna da ita 333 sai buga, ba ya buga shi ke nan sai a zo a kawo mishi ɗauki, ce me yasa? Sai ce babana ya matsa min sai na yi azumi, babana ya matsa min in rinka tashi da asuba domin yin sallah. Amma fa yaron da zai taɓa kai ƙarar cewa ranar Litinin an matsa mishi an tashe shi ya tafi makarantar boko da wuri ba, amma ranar Asabar ko Lahadi an matsa mishi ya tashi sallah asuba, to sai ya buga lambar waya sai a zo a kama uba. In ba a hukunta uban ba sai a ce to gwamnati ta kwace yaron saboda an lura ana takura mishi rayuwar shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake kira Child Rights Act. Me yasa ba za a nemi malamai ba? Me yasa ba za a nemi masana ba? Me yasa za ku je ku rubuta doka da za a ce duk yarinyar da aka aurar da ita ƙasa da shekara 18 to rape ne? Me yasa za a yi wannan dokar? A daidai lokacin da mafi yawancin waɗanda ke arewacin Najeriya uwayen da suka haife su 'yan shekara 13 ko 12 ko 9 aka aurar da su. Me kake tunani? Saboda haka ya ku 'yan arewacin Najeriya, kuna buƙatar wasu nau'in wakilai ne waɗanda za su je su wakilce ku a wajen tsara dokoki da za su dawo su yi aiki a kan ku dokoki na ƙasa gaba ɗaya. Yanzu ita wannan dokar da aka tabbatar ta ta'addanci fa doka ce wadda yake a yadda suka tsara ta, to duk wani limami, duk wani mai wa'azi, duk wani malami to dan ta'adda ne. Doka ce wadda za ta tabbatar da duk wani mai sallah 5 a wuni to dan ta'adda ne. Duk wani mai gemu da wata shiga ta addini to dan ta'adda ne. Kenan by extension mai ake so a ce arewacin Najeriya gaba ɗayan su 'yan ta'adda ne. Dama me yasa haka ta faru? Saboda waɗanda suka je suka wakilce mu ba su san addinin ba, in an ce mashi kai irin waɗannan ayoyi ne suka yi magana ta'addanci a Qur'ani ne ma'ana su bai sani ba, to yaushe za mu tura mutum irin wannan ya je wakilce mu? Saboda haka ɗan arewacin Najeriya, ina mai faɗa muku wannan a cikin adalci, ba su good luck ne suka cuce ku ba, wakilanku na arewa su ne suka cuce ku. Su good luck suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa kansu ne, kuma suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa duk wanda suka gani makiyansu ne. Kuma da kuna da shugabanni irin su good luck, kamar yadda 'yan kudu suke da shugabanni irin su good luck masu kishinsu, to da kuma sun yi muku abin da ya dace, kuma da sun yi wa makiyanku abin da ya dace. Da haka muna ba ku wannan shawara, ku daina ganin cewa good luck shi ne matsalarku. Good luck yana yi wa al'ummar shi abin da ya dace ne. Ne yanzu ya je ya share bayan ƙauyensu yana gina ɗarkekiyar jami'a, ya je ya share yanki yana gina musu nefa tasu ta musamman, yadda za a yanke su daga nefa, ba ma a kiranta nefa ko phcm ko wacece, a'a Niger Delta Power Holding Company ake kiranta, ba ruwanta da Najeriya. Yana yi musu komai nasu a daidai lokacin da ku kuma in an yi muku wani abu sai a yi muku makarantar almajirai. ma'ana ba abin da ke arewa sai ne sai almajiranci sai almajirai. So da haka ina bar wa 'yan arewa shawara, amma su yi tunani su yi nazari. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam yake cewa والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار. ربطونا بي نفعل زمن تكوى بأن نبي ربطا ينادى علاقة بيد مهاجرين وأنصارا جمد وقنا بسك ربطا ورجيجين ورأبو تابسو وتحديد التزاماتهم دقوم إياكا تدوكو كن ديك واجبين كوانا أنصاري ko muhajiri ya kiyaye game da wani wanda suka yarjeje ne zamantakewar lafiya daga cikin Yahudawa. Wa kutiba ba'da Badr, ita wannan ta biyu an rubuta ta ne bayan yakin Badr. Lakin al-mu'arrikhina jama'u bayna al-wasiqatayn, sai dai malaman tarihi da suka zo sai suka hada su wuri guda. Dan haka sai aka waye gari, in aka dube shi kawai ana duban abin ne a matsayin shi na constitution guda da. To sai malam yace wa jaryan ma a hadha al-qawl, to domin gudanuwa a bisa wannan maganar, wata magana ce maganar cewa constitution din so biyu aka rubuta amma an maida shi abu daya ko, to malam zai kawo maka shi anan a matsayin abu daya. Sai yace fa inni sa'aridu al-baruda allati tatadammanu mu'adati al-yahudi, yace dan haka ni professor Zaid zan ainihin kawo dokoki da sharuɗa waɗanda suke tattare a cikin ƙa'idojin zama da Yahudawa. Fil wasiqatil mushar ilaiha, a cikin waccan takadda wadda muke nuni zuwa gare ta. Wahiya kattali, ga ta yadda take, dan haka kowa sai na tsaya saurara ga ainihin irin yarjejeniyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi da ainihin Yahudawa. To sa'annan sai ka ji daga ƙarshe ne ya faru, sun kiyaye yarjejeniyar kokuwa haka iyayen da su sardauna da su tafawa ƙalewa suka zauna suka yi yarjejeniya. A lokacin kun ga su sardauna da yake ɗan boko ne masu kan gado, ɗan boko ne masu saiti, da aka zo za a rubuta constitution na Najeriya, sardauna da farko sai ya ce to yana da abokin shi wanda yake malami ne, sai ya ɗauko shi Abubakar Gumi. Shi kuma Abubakar Gumi da aka shawarce shi madadin ya nuna shi ya isa, sai ya ce a'a, wannan irin zamantakewar da ake so a samar da ita a Najeriya gaba ɗaya da kuma arewacin Najeriya ta musamman, da kuma ƙirƙiro kotuna waɗanda suka dace da wannan yankin, akwai shi a wasu ƙasashe irin su Sudan da irin su Pakistan. Sai Abubakar Gumi ya ce wa Sardauna, don haka mu je waɗannan ƙasashe mu zauna da malamansu da shugabanninsu da alƙalansu, mu ga yaya suka tsara nasu, su ba mu aron takaddunsu, mu zo mu yi nazari, sai mu zo mu tsara namu daidai da nasu. Kun ji masu ilimi kenan, kun ji masu ilimi kenan. Wannan shi ya samar da tsarin da a yau a arewacin Najeriya ake gudanuwa a kan shi, na wasu irin dokoki da wasu irin kotuna waɗanda yake babu su a kudancin ƙasar, saboda an yi su ne da bisa shawara da nazari da bincike da kuma kallon yaya ƙasar take. Don haka ga waɗannan tsare-tsare jama'a. Awwalan na farko, innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibina. Dokar farko ita ce Yahudawa za su ainihin zauna a garin Madina, za su ci su sha su yi duk wata mu'amala tare da muminai ma damar suna nan a wannan hali da suka samu kansu na ana faɗa tsakanin musulmi ko muminai da ainihin Yahudawa. To yanzu an yi yarjejeniya ta zaman lafiya, a daina faɗa, a zauna gari ɗaya, a ci a sha tare, a yi kasuwanci tare, komai a yi tare, amma za ka zo ka ji doka ta biyu za ta bayyana, amma fa kowa yana tare da addinin shi. Saniyan, inna yahuda bani aufin, yahudawan bani auf ummatun ma'al mu'minina, za su zauna a Madina a matsayin wata al'umma tare da muminai. Lil yahudi dinihim, yahudawa su bi addininsu. Wa lil muslimina dinihim, musulmi ma su bi nasu addinin. Mawalihim wa anfusuhum, bayinsu da su kansu. In ni musulmi ne, bawana musulmi ne, to addinin mu daban, da na bayahude da yake bayahude bawan shi bayahude idan ni musulmi ne bawa na bayahude ne to zan yi addini na bawa na yayi nashi addini idan kai bayahude ne bawan ka musulmi ne kai yahudancin ka bawan ka yayi musuluncin shi illa man zalama nafsahu sai dai wanda ya zalunci kanshi wa asima yayi laifi ya aikata wani abu fa innahu la yutah to a irin wannan hali ba za a hori kowa ba illa nafsahu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi ma'ana wannan magana ita ce ga yadda yarjejeniya take tsakanin musulmi da yahudawa to amma aka samu wani musulmi yayi wani laifi kamar na sata ko kuma mutan gidan shi da shi sun haɗu sun je sun aikata wata ɓarna to a nan wannan musulmin da ya wannan ɓarnar gaba yahude in aka zo ba za a azabtar da al'ummar musulmi gaba ɗaya ba shi kaɗai za a kama da mutanen gidan shi ina son ku dubi wannan ku auna da yadda Najeriya take misali yanzu yarjejeniya ce ta zaman lafiya tsakaninmu da Yarbawa da Inyamurai da ke kudancin ƙasar nan don haka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar Bahaushe ko Bafulatani ko Banife ko Babangare musulmi ɗan arewa zai iya tashi zai zauna a Ondo ko Oyo ko Oshun ko Ogbomoso ko Lagos haka Bayelsa zai zauna a Zaria ko Sokoto ko Katsina ba wanda zai taɓa shi ya yi al'adun shi ya yi addinin shi mu ma can mu yi namu mu yi addinin mu to idan aka samu wani Bahaushe musulmi a nan Kano ko a Sokoto ko a Katsina ko Zaria ya kama wani da yarabe ya kashe shi to kada yarabawa su kama hausawa a can su ta kashe su a sai a kama wannan bahaushen shi kadai da yi sai a hukunta shi idan aka samu wani da yarabe a Ogbomoso ya kama wani bahaushe ya mai ta'addanci ya kashe shi to sai a kama wannan da yaraben shi kadai da wannan laifin ba za a kama sauran yarabawa ba da wannan ne irin wannan yaƙi da kuke da ƙatilan makatulan da kuke yi haramun ne ba addini ba ne ku ji cewa ga Yarbawa can a Ogbomoso suna kashe Hausawa kuma nan sai ku ga duk inda Yarbawa yake ku kashe shi wannan ba musulunci ba ne ya keta tsarin zamantakewa a tsarin shi ne sai ku tafi can Ogbomoso ɗin waɗanda suke wa 'yan uwanku sai ku je sai ku yi musu idan a yalwan shandam aka samu wasu an gasawa ko wasu biram ko wasu ƙabilu na wurin suka kama Fulani suka kashe to ba za a ce yanzu ina ƙabilar biram suke a Zaria a kama su a kashe su ba in aka yi haka an yi zalunci sai a shirya yaƙi sai a tafi sai a je a yaƙi waɗancan biram ko kuma waɗancan an gasawa abinda dokar take cewa kenan ina fatan kun fahimta salisan na uku innal yahudu banin najjar yahudawan banin najjar misru mali yahudu bani aufin duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan banu auf to an yi da ainihin yahudawan banu najja shine kamar ka ce misali da aka zo zaman yarjejeniyar sai ya zama arna ne suka zo daga Niger Delta amma su sun zo ne a matsayin wakiltar duk wani wanda yake yankin Niger Delta don haka tun daga jihar Bendel ta ba wato jihar Edo da jihar Delta da Port Harcourt Rivers da Bayelsa da makamantan waɗannan yanki to sai a ce duk wata yarjejeniya da aka yi da ƙabilar Ishakiri ku kiyaye to wannan yarjejeniyar haka take akan ƙabilar Ijo da Ibibio waɗannan na daga cikin ƙabilun Niger Delta ma'ana yarjejeniyar da aka yi da guda ɗaya to ta shafi duk sauran jama'a kuna fahimta ina fassara muku ne da yadda tamu ƙasar take domin shi karatun so muke mu ɗabbaƙa shi mu yi amfanar da mu ba wai kawai tarihi ne za mu karanta ba sai kuma ya ce Rabi'an na hudu innal yahuda banul harith haka su ma yahudawan ƙabilar banul harith mislu mali yahudu bani aufin suna da yarjejeniya irin wadda muka yi da yahudawan banu auf yahudawan banu auf su ne suka zo suka wakilci wannan zaman to duk wani da yahude shi ma an bashi irin wannan kariyar da irin wadannan dokokin. Khamisan na biyar, innal yahuda bani sa'ida, yahudawan bani sa'ida mislu ma al yahudi bani aus, suna da irin abin duk da aka yarjejeniya da yahudawan bani aus. Wadannan anguwanni ne a cikin Madina, bani Najjar, bani Harith, bani sa'ida. Sannan sabisan na shida, innal yahuda bani jishim, yahudawan bani jishim mislu mali yahudi bani aus, duk irin yarjejeniyar da muka yi da yahudawan bani aus, suna yahudawan bani jishim suna da irin wannan. Sabi'an na bakwai, innal yahuda bani aus, yahudawa waɗanda suke ausawa su ma suna da yarjejeniya da kiyaye musu alfarma, mislu mali yahudi bani aus, irin wadda yahudawan bani aus suke da ita. Saminan na takwas, innal yahudi bani sa'laba, yahudawan bani sa'laba mislu mali yahudi bani aus, suna da dukkanin irin darajojin da yahudawan bani aus suke da su. Sai yace illa man zalama, sai dai wanda ya zalunci daga cikinsu, wa asima ko yayi wani laifi, fa innahu la yuntaru, to ba za a horar da kowa ba illa nafsuhu wa ahli baitihi, sai shi kanshi da mutan gidanshi. Abinda wannan yarjejeniyar take cewa shine an yi yarjejeniya da yahudawan anguwa kaza, amma duk sauran yahudawan garin sun yarda da waɗannan yahudawa a matsayin wakilansu, to sai annabi ya ce to yarjejeniyar da muka yi da waɗannan to ta shafi duk sauran yahudawan. Kuma in aka samu wani da yahuda ya karya wannan yarjejeniyar, to shi kadai za a ci mutuncin shi a hore shi, ba za a ce a tattara yahudawan gaba ɗaya a hore su ba. To bari ku ji inda matsalar Najeriya ta zo. Inda matsalar Najeriya ta zo, idan wani ya karya yarjejeniyar ko sai a kyale shi, to aka kyale shi sai wutar tetar ruruwa. Misalin zamani Lekot, zamani Lekot a ƙarƙashin hukunci na daula, to ai bazazzagi ne ko ka ce bawan zage-zage ne, don ina ce zazzau? Zazzau tana farawa tun daga inda zariya take. Idan kai arewa ko yamma, ga ta can a ce maka har ka hada da kusan Rogo ta kasar Kano, ita ce inda ake kira Faki a yanzu, duk yankin kasar Zazzau ne. Idan ka juya ka tafi nan kuma kai kudu, to har zuwa gadan Murtala duk Zazzau ce. Don haka su zamani Lekot a ƙarƙashin daular Zazzau suke. To da aka samu zamanin Lekot ya ɓalle, ya yi jagorancin ƙabilar shi ta Katafawa, sun yaƙi Hausawa da Fulani musulmi na zangon Katab. To yanzu zamani Lekot ya karya amana da alƙawarin zaman lafiya da yake a ƙasar Zazzau tare da ƙabilun zage-zage. To da sai a kama zamani Lekot da shi da waɗanda suke wannan laifin sai a hukunta su. To amma sai aka samu gwamnatin wancan lokacin, sai ta abin da ta yi, sai ta saki zamani Lekot. Wannan irin abin da gwamnatin ta yi ta wancan lokacin shi ya haifar da har yanzu wutar rikici take ruruwa a tsakanin 'yan kudancin jihar Kaduna da 'yan arewacin jihar Kaduna. Ina son gaya muku wannan ita ce magana ta gaskiya. Amma kafin wannan lokacin 1987, Reverend Abubakar Bako, College of Education Kafancan, ya zo wa'azi a Lecture Theater, ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki Alƙur'ani ya wurgi da shi a cikin ɗakin taron. Ya zan akwai yarinya musulma ta yi magana, aka daure ta da mari, rikici ya farintsatsu daga garin Kafancan, Kaduna har zuwa nan Zaria. Me yasa aka yi wannan rikicin? Saboda tun 1987 har zuwa yau 2012, gwamnatin Najeriya tsakanin 'yan sanda da SSS sun kasa kama Reverend Bako. To me yasa? Ya aka yi aka iya kamo Kabiru Sokoto a ƙauyen mutum ɗaya ta hanyar SSS da suka yi aiki da 'yan sanda? a cikin sati uku ya subuce daga garin Abaji, ya kai ta iya kamo shi a garin mutum daya. Ka duba irin yadda tawarar take, mutum ya subuce daga Abaji can gaba da Abuja kusa da Lakwaja, amma an kamo shi a can kauye mafi nisa na garin mutum daya a cikin jihar Taraba. Ya kai aka iya gano shi, aka iya kamo shi, me yasa aka kasa kama Reverend Bako a hukunta shi? Yanzu kamo Kabiru Sokoto shine ya kwantar da hankalin kristocin da aka buga wa bam a coci a Suleja. Suke ganin tunda an kama wanda suke cewa shi ne musu, to suna sa rai za a hukunta shi, hankalinsu su ya kwanta. Kin kamo Reverend Bako a hukunta shi a 1987 shi ya haifar da musulmi suka tashi suka kona duk wata coci da ke Zaria kaf kafin karfe 4 na asuba, in ba coci na kwaya 4 ba, coci kwaya 4 ce ta kai labari a Zaria a lokacin, amma duk wata coci da ke Zaria sai da aka kone ta. Aka yi rikici, aka yi kone-konen hotel da sauransu. Kenan abinda wannan tsari yake cewa in ana zaune lafiya wani ya tada rikici, to abinda yake daidai shine sai a kama shi, sai a hukunta shi a jama'a, sai su gani, to sai kaga jama'a hankalin su ya kwanta, sun san cewa akwai gwamnati kenan, sannan akwai abinda ake kira rule of law, akwai bin doka, wanda yake bin doka da aiki da doka da zartar da doka akan kowa shine ke zaunar da constitution lafiya. Ba wani babban malami yana kusa da ni nan, ga littafin shi, je ka same shi nan cikin Congo. Ga littafin shi da rubuta What is Constitutional Law, Dr. MB Talhatu, Muhammad Balaraba Talhatu, lecturer ne a nan a law. A cikin wannan littafin nashi wanda yake magana dangane da doka ta constitution, wanda zan zo in yi magana a kai, ya yi magana cewa abin da ke zaunar da constitution lafiya shine aiki da doka. Amma in aka ce aiki da doka, to ƙarshe constitution zai rikice, ba wanda zai aiki da shi. Shine ku manya ne kuka zauna kuka rubuta doka, sai na ƙasa da ku suka fahimci kuna saba ta, me yasa za su kiyaye doka wadda take karama da suka dace su bi? Ba za su bi ba. Ko kun fahimta jama'a? Wannan shine sirri. Saboda in har da gaske ake yi, kun ji tsarin da annabi ya rubuta, wannan constitution ne annabi ya sa aka rubuta da fatawoyin shi waɗanda za ka je ne yana dangantawa cewa wannan constitution ɗin annabi yana rubuta yana cewa amma yana wakilta Allah ne. Allah shi ne mafi girman aminci a cikin constitution ɗin. Za ka zo ka ji karatun yana bayyana haka. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hukunta duk abin da aka tsara a yarjejeniyar. Don haka idan musulmi ya yi ba daidai ba, sai annabi ya kama shi ya hukunta shi. Ko kun fahimta jama'a? Bakurayshiya ce aka fara yankewa hannu a musulunci. Bakurayshiya wato dangin annabi ce ta fara yin sata, da aka zo za a yanke mata hannu, sai manyan Qurayshiyawa suka ga a, to kuma abin ya zama madar latir. Su aka saukar da littafi, kuma a ce su littafin ya fara yankewa hannu, da Allah annabi ya san yadda zai dan cancanza abubuwan a dan kawo shi ba, yace wallahi ko Fatima ce yasu, to wallahi sai ya yanke hannunta. Ya dawo ne wa saurayin da aka aiko fara, yana cewa kana da hankali ne, kana neman a yi wasa da dokar Allah? Ku gaya mana wayo ba zai bi doka ba? To kowa zai bi. Sai da haka asalin abin da ya faru a ƙasar nan jama'a, idan wani aka same shi yana da hannu a kaza, sai a kyame shi. Shi yasa kowa ya ɗauka wa kanshi fatawa. A wancan lokacin dokar da ta kamata a yi wa zamani na kwar shine a kama shi a kashe shi. Da aka fi kama shi a kashe ba, to ba zamani na kwar ba, sai aka samu ɗaurukan zamani na kwar, kowa sai ce shi ma bari ya tashi ya yi kaza. Amma ita wannan gwamnatin da take kashe su zamani na kwarta, ita ce ta kashe wasu manya-manyan sojoji saboda sun yunƙurin za su mata juyin mulki. a lokacin sai aka ce an yi aiki da doka ne dokar sojoji ita ce kai soja idan kai juyin mulki ko aka samu hannunka a juyin mulki za a kashe ka duk sojan Najeriya ya yarda da haka aka kama su dattawan sojoji ne manya-manyan hafsoshi aka kashe su aka ce sun saba doka amma ga wani kuma soja ya saba doka sai aka ki hukunta shi daga nan ne sai kasar ta barkace na ɗaya kenan na biyu abinda ɗan Niger Delta suka yi wa Najeriya ta'addanci ne wanda ya kamata a hukunta su amma sai aka ce an ba su amnesty aka ce an yafe musu an yi musu kofar rago aka zo aka zauna da su da aka zauna da su aka yi duk abin da aka yi sai suka balle suka je suka koma sai suka ci gaba da yi me yasa wani babarbare a Maiduguri shi ma ba zai ga cewa bari ya kafa Maiduguri Delta ba me yasa shi ma ba zai tunanin haka ba da a ce abinda yan Niger Delta suka yi an hukunta su tsakani da Allah za a samu wani shi ma ya ce zai ba zai ba soka su suka fara buga bomb a Abuja a ranar da Najeriya ta cika shekara 50 da karɓar mulki har yau ba hukunta su ba an gano su aka wasu manya ne suka saka su a cikin gwamnatin ba a kamo su an hukunta su ba me yasa wani ba zai je buga bam a Madalla ba me yasa wani ba zai buga bam a Suleja ba me yasa wani ba zai je buga bam a Kaza ba saboda haka aiki da doka shike zaunar da ƙasa lafiya da izinin Allah amma in ya zama wani zai saba doka a kyale shi wani kuma ya saba a hukunta shi to wallahi za a zo a waye gari masu saba ta sun fi masu bin ta yawa ƙarshe har a rasa ba za a hukunta ka je ka tattara duk baburan garin ku ka ji babur nawa ne yake da lasi ka san me yasa motar gwamnan garin da ciya mai ita ma ba ta da lasi ai Allah madaukakin sarki ba a yaudar shin an yaudar mutane da gwamna da ciyaman da wane duk motocinsu ba a yi musu lasi motocinsu ba a yi musu inshora ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza ba a renewal in shekara ta yi Allah ba zai bar talakawa su ba su ba don haka mashin nawa ne ma yake da lamba duk ya biyo bayan sakamakon rashin aiki da doka ne da manyan ba sa yi to rashin aiki da dokan nan ko to rusa constitution ne to kamata yake nan a fara tuhumarsu da cewa su ne wa tsarin mulkin kasar kafar angulu kai dai ka ji irin yadda tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ce wani an yarjejeniya da shi idan ya je ya karya yarjejeniyar a matsayin shi kanshi ba a hukunta ba za a hukunta sauran kabilan ba da haka mutanen Kano da zaran kun ji ana kashe ɗan uwanku a garin Abba ku daina kama inyamuran Kano kuna kashewa ku daina kona musu shaguna ku daina musu ba daidai wani idan da gaske ne za ku ɗauki fansa sai ku tafi inyamuran da ke Abba ko waɗanda ke Arewa Market sai ku je sai ku kona kasuwar Arewa Market don su suka yi muku amma ba ku kona kasuwar sabon gari ɓangaren inyamurai ba wannan ba addini ba ne Allah ya kyauta sannan sai ya ce tasi annafara inna jasmata batnin min salaba ta anfusihim yankin kwarin salaba to duk ɗaya ne da su kansu ƙabilun salaba ɗin misali a ce mutanen tudun jikun to duk anguwar da ke kewaye da tudun jikun to yarjejeniyar da ta shafi tudun jikun to su ma ta shafe su ma'ana waɗannan ƙabilu ne ƙabilun ainihin banu salaba an yi yarjejeniya da su sai annabi ya ce to duk yankin da ke kewaye da su wannan yarjejeniyar ta same su ashirar na goma inna li bani shatiba ƙabilar bani shatiba mislu mali yahudu bani auf duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan bani auf su ma an yi da su wa innal birra duna al ismi sai annabi ya ce aikin alheri ba kamar aikin banza bane ma'ana matukar sun kiya wannan yarjejeniya to shikenan babu abin da zai same su wannan na goma kenan ko haka ne to ina jin akwai tsallake da ya faru don sai yasa na 12 ko kun gani yawa na 12 wato ya kamata ya zama 11 kenan a lissafi inna mawali sa'laba bayi wadanda suke yantattu na kabilun sa'laba ka anfusuhum kamar su kansu ne misali jama'a yanzu idan a arewa aka ware bahaushe aka ce shi yake wakilta arewa to duk yarjejeniyar da aka yi da shi sai a ce to duk wani mutum da ke zaune da bahaushe a arewa yarjejeniyar ta shafe shi in aka ware da warabe aka yi yarjejeniya da shi a kudu maso yamma hakan aka ware inyamuri a kudu maso kudu ko kudu maso gabas aka yi yarjejeniya da shi sai a ce dai haka ne sannan as-salisa ashar inna bitanata yahud ka anfusihim abokan hudar yahudawa to kamar su kansu yahudawan ne ma'ana yanzu misali kamar kasar Saudi Arabia sai ta yarjejeniya ta kawance da America to ita kuma America tana kawance da kasar Faransa to abinda ake cewa kenan by extension kasar Saudi Arabia ta yarjejeniya da Faransa ko an fahimta jama'a ma'ana idan kai abokina ne to abokinka ma ya kamata ya zama abokina ko kun fahimta a takaice sakon kenan sannan inna bitanata ar-rabi'a ashara innahu la yukhraju minhum ahadan illa bi idni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a wannan yarjejeniya da aka yi babu wani mutum ko da guda ɗaya ne da zai fita daga kasar Madina to sai da izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yadda da haka suka ce sun yadda ma'ana yarjejeniya ce yanzu ake yi sun yadda cewa ko mutum guda zai fita daga garin nan sai ya zo annabi ya buga mishi visa sai ya zo annabi ya bashi izini sun yadda suka ce sun yadda aka sa hannu khamisa ashar innahu la yanhajizu ala sa'ar ja'arju bakaru gawo duwan yanayin yanayin ana karkashin nan karkashin mulkin duk banda wanda yana hanaru a cikin nan tsarin mulkin wata barna a wani wuri kasa kayu inna ruman tanta sun je kai je kai kai sabbin bihi fihi li bihi tihi tihi ta sha ta sha shi sha mutan da mutan shi illa yaman zaman va sun da yanda ya yi shi fa inna innaha illa ala arra wa inna wa inna abba abdonin yake ci yake ci wadda duk ya fita hannahan da tannin kabin 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 a wannan wannan to wani ta an shi a wuri wani a wuri wani jiru wani jiru ba ne ba ba ne ba kaka do ka do ce ro ba ai hada da wada mantaki da ki sulmi duka je wata al'um su ufi kare su kare ba ba su kare su kare kare sannan shi duki dure ruwa ta wata ba tashi shi ta dan shi dan shi lama sai wan da galan zalim zashin da yashin da yayi sai da mutai shi ba kai kin gida a gida ma shi sai ka shi hukun fatan kun gane ba ne take da Allah ala abar shi mushi cikin nan annan alƙalƙi da kore da kuma to wannan alƙalƙi yadda sabbi amadu ban Allah fa Allah mu kuma ba zai kuma ba ci ba kowa cika alƙalƙi abu fa in yahudu huda cikin cin wala su karɓa su musu da musu da nina kuma tana da karɓa ba su ba su ba wa ga na bayin nasa sai za su haƙe su kawo ana araba araba halaha sahifa gaddon zuzu karkar in bar suka samu a sa duniya ta fiya da kai hakkai akan akai ya da dukkan wannan sunan kawa wanda ta gace suka cewa su shiga ta da fadancan baya kaza yadda 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 musu wasu wasu shi nan su ce ayyuke a su gaba daya ta anyi sabu da yanki annan ce annan da ya kana da ya kasta ka ba wanne do ne ne ya do ne ce da haka da hannun taka nan taka a garwa wannan yannan yannan kowa da da kuma sai ba shi shashi kallan kallan Allah yes ko ko an yana da gaskiya da amana da zai ci amana ba as-sabi'a ashara gaba ta 17 innahu la ya'samu ru'un bi halifi wani mutum ba zai yi shi ba saboda abokin alƙawarin shi ya yi laifi misali yanzu mun yarjeje ne zaman lafiya da su wane muna nan muna zaman lafiya da su su kuma suna da wasu abokai can gefe wasu ƙabilu ko majiya wani addini to idan waɗancan suka yi laifi to wannan ainihin abokin alaƙar mu ba za a ce yayi laifi a kama shi da laifi ba tunda shi muna da yarjejeniya ta zaman lafiya wa inna an-nasra lil mazlum kuma dole a tsaya a taimaki duk wanda aka zalunta as-samina 10 ta 18 innal yahuda yunfiquna ma al-mu'minina ma danu maharibi aka sake maimaita irin ta dazu ma'anar wannan wurin kai shine musulmi da yahudawa za su zauna ƙasa ɗaya su mu'amala a wuri ɗaya wato suna da tarayya shi yake kira me kenan federation an gane jama'a shi yake kira federation shine yanzu mutum zai tsallako daga Enugu ya zo nan Zaria ya kafa kasuwanci saboda nan Najeriya ce amma nan ba kudu bace amma Najeriya ce mutum zai tashi daga nan ya tafi Ebonyi ya je ya kafa kasuwanci dan jihar Delta zai iya zuwa University Sokoto ya ainihin samu admission wanda ya to daga akwa ibom zai iya tafiya federal polytechnic ta ƙauren namoda a bashi lecture ko a bashi admission to haka wanda ya taso daga birnin kebbi zai iya zuwa alvan ikoko college of education da ke owari a bashi admission wannan shi ne ma'anar federation din to amma matsala ita ce ko ɗan kudu sun yarda da federation a iyakar aƙida ta shi ne ɗan kudancin Najeriya bai yarda da federation ba misali yanzu mutanen jihar Kogi ɗan arewa ne a bisa tsari ko da ita da yawancinsu suna cewa su ba ƴan arewa ba ne amma ƙasƙanci ne ɗan ƙabilar Ibra ko Igala ya ce shi ba Magana ba ne na'am suna cewa su ba Magana ba ne sai su ce su Southerners ne amma ɗan Ibra da ke oke ne ko wanda yake ainihin Amfa ɗan ƙabilar Igala ɗan jihar Kogi Kogi ba daga cikin jihohin arewa ba Kogi ba ma Kwara ma tana daga cikin jihohin arewa to yanzu me yake faruwa yanzu duk ɗan jihar Kogi yana da haƙƙin a bashi admission suna da kwata a nan AGU To amma sai ka ga Inyamuri ya zo ya samu indijin, ya samu takardar shaida cewa shi dan jihar Kogi ne. Sai ta honan ABU sai a bashi admission. Gashi ana ganin Inyamuri ne. Amma tun da ya zo da indijin kuma dokar ta ce in ya zo da indijin a bashi. An fahimta jama'a? Ku dubi irin wannan adalci na mutumin Arewa. To amma duk da wannan adalcin mutanen nan ba za su yi mana. University of Nigeria ko ka tafi OAU a wannan university ba za su baka admission ba saboda kai dan Arewa ne. Ina ma'anar federation. Shi yasa aka samu wasu ƴan Arewa masu kishi suka ce to in haka ne yanzu ba wanda zai shiga ABU sai ya biyo ta hanyar SDRS sai suka je suka yi ta can a Huntuwa. Da haka in ka zo sai a ce ina takardar da ke nuna kai dan Arewa ne. In ka kawo sai a ce yi Hausa miji. Wani ya kalle ka sai ya ce kai idan ka kai Inyamuri ne an haife ka a sabon gari ne kawai kana jin Hausa. Ina ka samu wannan takardar sai a gaura ma mari sai a ce tashi ka tafi. In lokacin haka suke yi. Ko kun fahimta? Na'am. Wallahi sai lokacin da ka je za ka yi karatu a kudancin ƙasar nan za ka ga tashin hankali. Na fara karatu jama'a a University Nigeria ta Nsukka. Abin ba daɗi. Akwai abokin da ɗan makarantar nan ni na sa shi ya tafi ya karanta Mass Communication Masters a University Ibadan. Amma wallahi da wuta ce wuta sai na ce mishi wallahi haƙuri ya dawo DUK inda ya first degree. Wai mu ba muna gani na daga cikin abin da zai taimake ka ka ƙara gogewa a rayuwa ka tafi wani gari wata ƙasa wasu al'umma ka je kai karatu cikinsu. Amma abin yana da wahala. Andrews Ali University da ke garin Ifoma a cikin jihar Edo akwai mutanen da na sa su suka je suka yi rajista suka fara masters. Amma wallahi tashin hankalin da suke fuskanta ya sa ni da kaina ina ga kamar in ce musu su bari sai dai ban san in ce musu su bari saboda bambancin da kabilancin ya yi yawa. Amma shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello Kajani za ka ce ba a zariya kake ba. Tun daga me? Tun daga nau'in sutura da suke sawa da nau'in al'adu da suke yi da nau'in rungume-rungume da suke yi da duk shigantaka da suke a bayan fulawa sai ka ga wani ya danna wata yana zina da ita. Wannan ba al'adar mutanen Arewa ba ce ko da al'adar mutanen Kudu ce amma tun da Arewa ne nan dole sai a respecting inda ake a federation ne. Amma kun ga mutanen nan ba sa yin haka. Saboda haka ni na yarda cewa mu 'yan Arewa mun yarda da federation na Najeriya amma ban yarda cewa 'yan kudancin ƙasar nan sun yarda da federation na ainihin ƙasar nan ba. Yara ne ake haihuwarsu jama'a Kuji a Kudu amma wani lokacin sai su nemi university sai abin ya gagara sai ce ai ba ƙasar su bane. Allahu akbar. Ga irin su nan ta zama ita ce babban shugaban mai shari'a ta Najeriya. Bahaushe ya ce 'yar Kano amma a Agege aka haife ta. Ka je ka daka tarihin irin wahalar rayuwar da ta sha. Amma Agege garin Hausawa ne tun tarihin kafa Lagos. Amma abin takaicin wanda aka haifa a Agege a yanzu Bahaushe bai isa ya fito ya tsaya takara ba. Ka daina magana wannan. Garin Numan Fulani ne suka kafa shi. Wata ma sun zo garin ne a matsayin 'yan cirani. Amma duk Bahaushen da aka haifa a garin Numan a yanzu ba a bashi indijin. Mun yi karatu da yawa daga cikinsu sai dai mutum ya tsalla ko Gombe ko Bauchi ko Kano ko Katsina ya samu indijin ya je ya samu university. Amma sam ba sa ba Bahaushe indijin ko kwaya daya kabila bata ma a ina a nan Numan. Amma ba Fulani ne ya kafa gari. Hausawa su ne mazauna cikin gari. Amma yau an rusa masallacin an kwace gidan sarkin Hausawa an ba kabila Bacama. Amma Bacama daga lamur da suke ba abin da ya hada su daga nan. Waɗannan tarihin yana da kyau ka sani ba don komai ba domin ƙalubalen da Najeriya take fuskanta yanzu ana buƙatar mu san waɗannan abubuwan don in mun je gaba mu san me za mu iya cewa in ba haka ba sai ya zama kai da abinka amma an yi maka mulkin malakawo. Bafulatani ya kafa Numan. Bahaushe ya zo ya rara garin ya kafa gidan sarauta aka samu sarkin Hausawa a gari, ana ce mishi sarkin Numan. Ga masallaci a kofar gidan shi. Hausawan nan sarkin su ya mutu. Kafin su nada wani bace ma sun taso daga garin Lamur da sun zo sun zauna, sai suka ce Hausawa su ara musu gidan sarauta. Sai Hausawan suka ba su abu. Don haka ga sarki Arne ga masallaci a kofar gidan shi. Kai ka taba ganin sarkin Arna ya gina masallaci a kofar gidan shi? Wannan yana daga cikin tambayar da na ainihin sanya a cikin wani document da na gabatarwa da ainihin wata kungiyar musulmi ta kasar Adamawa, cewa ku tambaye su ya aka yi don an zo ne gwamna Boni ya ba da dokar a je a rusa masallaci. Ya za a ce masallaci a kofar gidan sarkin Arna? Shi ne ni na je na yi research, field research, na je na zauna da manyan garin da dattawan garin muka yi hira, su da kansu suka tabbatar cewa ba su ne da gidan ba, gida na Hausawa ne, amma aro aka ba su daga Lamur da suka taso. Don haka idan sallah ta yi, sarkin Bacama yana zuwa Idi, amma in yaje sai a shimfiɗa mishi da duma sai zaman shi gefe guda ba zai sallah ba. Ina gama sallah a raka shi gida, kuma a raka liman gida.